رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أكار جدد يبود بوديا الله سبحانه وتعالى cikin amincewar sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta litinin wanda ita ce 20 ga watan Ramadan shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 8 ko 9 ga watan Maris shekara 2026 miladiya cikin amincewar Ubangiji mun sake haduwa a wannan majalisi na Masjidu Sunna dake titin Sardauna a nan cikin garin Azrai a jihar Bauchi inda muke haduwa don jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gurgurdan abin da ya sauka muna karatu cikin Radul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa yau za mu tashi a suratul Rahman سورة الرحمن إتما مكية مكة أكسوكا دهيجا يازو أتشكين وانا حديثي أما بعيدين أنا كيران تغروس القرآن سنان دي في الشهر قريت شين سورة الرحمن وهي 76 آية آية 70 دشدا كوكما 70 دتقص wa mawdu'uha wa isiji wanda take karantarwa shine ta'addudu ala'illahi lil ibadi dunya wa ukhra wa to jeranta irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa bayi a nan duniya da lahira fabtada'at as-suratu bitanwihi bil qur'an surat ta fara wajan daga darajar alqur'ani tare da yabo وتنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم ده كما دغ درجه منزو الله صلى الله عليه وسلم ده كما يفنسا بان الله هو الذي علمه القران cewa Allah madaukaki shine ya karantar da shi qur'ani ثم تحدثت السوره عن آلاء الله الجليلة sannan sura kuma sai ta ci gaba da batu akai ni'imomin Allah wadanda suke madaukaka wa atharihi al'azima da kuma alamomi da ke tabbatar da kudura na Ubangiji waɗanda suke manya-manya kullum ana ganin su ba su taɓa canjawa ba shine da rana da wata da taurari da bishiyoyi da ma sama as-sama'ul marfu'atu bila amadin sama wadda aka ɗaga ta ba tare da wacila ba rumfa gashi nan amma ba a sanya mata filoli ba wa fiha min ajabil kudura a cikin wannan sura akwai abubuwa da aka ambata ajaibul qudra wato abubuwa wanda suke nuna qudran Allah subhanahu wa ta'ala wal ardu allati batha fiha min anwa'il fawakih kuma an ambaci ita ƙasa ma wanda Allah madaukaki ya watsa nau'o'in kayan marmari a cikin ta wazru'i wath-thimar da shukoki da ma ƴaƴan itace ko wani iri wannan duka yana daga cikin irin ni'imomin da Allah ta'ala yayi wa bayi kuma abubuwan da suke nuna kudrar Allah kama ta haddasa an dala'idil qudratil zahira kamar yadda kuma sura har ilau ta yi batu a kayan abubuwa da suke zamantowa dalili na kudrar Allah wanda yake bayyananne بالفصل بين البحر المالح والأرض يد الله مدوككي يسن يشامكي أتكان ونروا بدابيو وانا وان ديك مي جشيري وانا كم وان ديك مي دابي كما سي الله يحنا سحقوا وإخراج اللؤلؤ والمرجان دا كومي دا الله كيفيد دا لؤلؤ دا مرجان دا سورا أبوبوا ونوجي ما كيفا يسنا راس أواتش كيكوما دا سنا رأيوا والحب والأسف والريحان دا يد الله تعالى يكيفيد دا صعبا وآياكينا دا صعبا دا أكي سامونا أبنشي والأسف دا كومي دا الله يكيفيد دا wato dusa a jikinta mai kaikayi warwaihan wani tsiron kuma kaga ya fito yana yin kanshi wa fi tafsir al-akhlaq wa taskhir as-sukun kuma sura ta yi magana akan yadda Allah yake hura mutane falaki sararan sama gashi hajjirage suna shiga ciki su tafiya kuna jefa abubuwan ku na leke-leke a jefa satellites da wasu abubuwa to an hore su ne ga mutane inda ba dan haka ba abun ba zai yiwu ba to kaga wannan yana cikin ni'imomin Allah wa taskhiru sufun da yadda Allah ya hore mutane jiragen ruwa kayayyaki in an jefa su a ruwa su nutse amma jirgi ya ji kayan bai nutse ba ni'ima ce daga Allah kuma ya nuna kudrarsa a ciki thumma yadawi alam al-kawn al-badi'i bil fana'i al-hatmi sai kuma a ƙarshe ya nade duniyar ma baki da ita ce alamul kaun wanda take abashawa bil fana'il hatmi cewa tabbas ba za ta kare wala yabqa siwal hayyul qayyum babu abinda zai wanzu in banda rayayyen nan wanda yake tsayayye wajen gudanar da halittunsa shine Allah wa yabda'u ba'da idhin alamul qiyama lokacin da wannan duniyar ta kare to sa'in nan kuma sai rayuwa da za a yi ta kiyama wani sabon zubi sai ya fara wa ma fihi min ahwal da abin da zai zo ciki na abubuwa da za su tsananta muna roƙon Allah ya sawwaka mana fatahaddathat an halil ashqiyaqil mujrimin sura ta yi magana dangane da yanayin waɗanda suke shaqiyai marasa rabo masu manya-manyan laifuka وما يلاقون من الفزع والشدائد في ذلك ده ابن ده zasu hadu da shi na furgici da kuma tsanani fi zalika al-yawm al-asib aw anna rana wacce take mai tsananan wahala wa ba'da al-hadith an mashhad adhab al-mujrimin bayan da tai bayani akan abinda mujrimai zasu shaida na azaba tanawalat suratu mashhad an-na'im lil-muttaqin sai kuma surat tajbinci bayyana abinda masu tsoron Allah za su shaida na ni'imomin Allah fi shay'in min al-ishabi wa tafsil a cikin wani irin salo na yalwatawa da kuma bayani da Qur'ani yayi daki daki wa khatamati surati bi tahmidillahi jalla wa ala kana sura sai ta cika ce da yabo da godiya ga Allah ma'abucin buwaya da daukaka والثناء عليه دكما يبوغريش على ما انعم على عباده من فنون النعم والاكرام ابي سابين ده الله تعالى ينعمتا غباينسا ننؤو ان نعما ما سيوان غسكه دكما كرمتي نو وبنجي wannan shine atakaice kama an yi talkhisin sakon da surar ta zo ne baki dayan sa yanzu kuma zamu ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jeranta waɗannan bayanan da aka yi na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ar-rahman 'allamal qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الله تعالى يأتي الرحمن a matsayin mubtada, khabarinsa mahdhufi ne, takdirinsa shine rabbuna ar-rahmanu rabbuna, ko kuma khabar din nasa sai zamanto allamal qur'an shine khabar din. Allah ta'ala ce ar-rahman suna ne daga cikin sunayen Allah, shine ma sifa ta farko da Allah madaukaki ya faɗa bayan alamin sa, da yace bismillahi, sai aka ce ar-rahmani ar-rahim. Yana daga cikin siffofi na Allah, kuma suna ne na Allah. Allah yace mai rahaman nan, allama al-qur'an shine karantar da al-qur'ani. Kaga yanzu nan wajen Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa shine masdarin ilimi, kuma cewa alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kagawarsa bane, kuma cewa shi Allah madaukaki shine ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ta wasilan jibril. Kaga nan wanda yayi alqur'ani shine Allah, kuma shi alqur'ani kalamin Allah ne, dan haka kalamin Allah kuma siffa ce ta Allah, kuma sunan littafin Qur'ani. Ban mantawa da wani bidiyo da na taba gani da jimawa, Sheikh Ahmad Dida rahimahullah, wanda malamin Zakir Naik din wanda yake South Africa ya rasu da shekarun baya can, to lokacin yana tashansa, lokacin shi kada yake wannan gwagwarmaya, sai Professor Jamal Badawi da yake Canada, yawanci su ne wanda suke wannan comparative abubuwa. Akwai wani ana ce masa Dr. Sharosh, shi kuma Dr. Sharosh Arab American ne, Balarabe ne dan kasan wajen Jordan, amma Christian ne, kuma a America aka haife shi a can ya girma, medical doctor ne, kuma yana PhD karantarwa yake a jami'a, professor ne, amma ana ce da shi Dr. Sharosh. Sai aka zo za a yi muqabala tsakaninsa da Sheikh Ahmad Dida, wai taken muqabala the Bible, the Quran, which is God's word, wai Bible da Qur'ani wanne ne maganar Allah. Kenan Dr. Sharosh ya kare nasa ya ce Bible ne, Malam Ahmad Dida shi ma zai kare nasa ya ce Qur'ani ne. Da aka zo da aka ce Malam Ahmad Dida ya fara, Dr. Sharosh ya ce Malam Ahmad Dida da fara, Dr. Sharosh shi Malam Ahmad Dida da sai fara da wannan ayoyin, sai ya ce zai kalubalanci Dr. Sharosh, ya ce ina an ce za su yi magana, to kafin su yi magana kowane littafi ya magana a kansa. Ya ce shi dai Al-Qur'ani Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-Qur'an, mai rahama Allah kenan dan sunayensa ne, allama shi ya karantar Al-Qur'an da Al-Qur'ani. Yace yanzu sunan author din ya fito, sunan kuma littafin ya fito, kuma a cikin littafin yace littafi ya yi wa kansa shaida. Yace na kalubalance ka Dr. Sharosh tun daga Genesis to Revelation, kaman ka ce tun daga Falaki zuwa Nabi, tun daga Bakara zuwa Nasin su na Bible shine Genesis to Revelation. Yace tun daga Genesis to Revelation ka gaya mun a ina ne Bible ya furta cewa maganar Allah ne shi, kuma a ina Bible ya furta sunansa Bible? Yace ka gaya mun zancen da bai samu ba saboda babu. To kaga nan sai ka da shi a wani lokacin Hans Dawo, Qur'ani ya bawa kansa shaida cewa mai rahama ne yayi shi, maganar Allah ce, Allah ne ya furta maganarsa, kuma shi ya karantar da me sunan littafin Al-Qur'ani. Allah ji kan Dr. Abinan Sheikh Ahmad Didat. to nan Allah ta'ala ya ce allama alqur'ana Allah shine karantar da alqur'ani ai man sha anan ma ne yace wanda Allah ya ga dama ya karantar da shi alqur'ani maf'ulun thani ne li allama ai allama jibril aw muhammadan aw al insan wato Allah shine ya karantar da jibril ko ya karantar da muhammad ko ya karantar da kowane mutum ma'ana duk wanda ya sami ilimin qur'ani Allah ta'ala ne ya karantar da shi kenan asali daga wajen Allah yake don haka kada ka ce zaka karantar da kanka qur'ani sau da yawa zaka ga mutum ya zo shi ya saka mushafi a gabansa ya sa cassette to da sauki ma in cassette din ne ya ji malamai sun ce idan har ya ji ne a cikin cassette din ana talqini ya dauka to amma ka je ka dauka wajen malamin shi yafi saboda wani lokaci a cassette din zaka ji kaman an fadi wata wani harafi alhali ba haka ne kai kunnan ka yaji ba kuma in har ka haddace shi a amrde to amrin dan fa zaka yi ta tafiya shi yasa ka mutum yaje karanta qur'ani a wajen malami qaddama ta'ala ta'limal qur'ana lil insani ala khalqihi Allah madaukaki sai so mu gabatar da koyar da alqur'ani koyar da mutum alqur'ani da yayi akan halitta mutum din kai a hankalinka sai ga kaman a soma an batan an halacci mutum tukunna aka karantar da shi qur'ani ko to sai Allah ya so mu gabatar da wannan la'anna ta'limahu akbaru ni'amillahi 'ala al-insan domin karantar da alqur'ani da Allah ya yi wa mutum mutum ya fahimci qur'ani ya san qur'ani ya yi riko da shi ya aiki da shi shine mafi girma daga dukkan ni'imar da Allah ta'ala ya wa dan adam kai har ma da halittar tasa ni'imar halitta shi bata kai ni'imar a karantar da shi qur'ani ba bi dalili qaulil kafirin saboda ai a ranar alkiyama kafirai ai su ma an halicce su kuma sai rayu ko amma kuma da yake ba su ba su koyi qur'ani sun yi riko da shi sun yi aiki da shi ba a kiyama za su ce ya laita ni kuntu turaba za su yi da na sani ko to ashe kenan koyan alqur'ani ai aiki da alqur'ani shine mafi girman ni'ima da mutum zai samu shi yasa ka cikin hadisin Uthman ibn Affan hadisin da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya karantar ma'ana ai koyi qur'ani ya aiki da shi kuma ya karantar ya lazumtarwa mutane su yi aiki da shi Allah ka shirar da mu fa akbaru rahmaniyatihi ta'ala fil hidayati liman hadahu bil qur'an kenan sai zaman to mafi girman jin kai da Allah madaukaki yayi mabawa shine ya shiryar da shi ga wanda Allah ya shirar da shi game da alqur'ani Allah ka sa qur'ani ya zaman to jagoran mu to sai Allah ya ce khalaqal insana shi ya halicci mutum ba kowa ne halicci mutum ba Allah ne halicce shi ai aljinsa ma'ana jinsin shi mutum wala Allah ana nufi Adamu wa zuriyatahu annabi Adam da zuriyarsa ake nufi anan wato Allah madaukaki shine halicci annabi Adam tun asali kuma zuriyarsa da suka fito a jikinsa duka shi Allah ne ya halicce su allamahul bayan kuma Allah madaukaki sai ya koyar da shi furuci yadda zai yi bayani inda Allah ya ga dama da ya halicci dan Adam sai ya yi shi kawai kamar tunkiya sai dai buɗe baki ya kuka amma dan Adam sai aka yi shi shi yana yin magana zaka fayyace tsakanin kukansa in ka ji mutum yana to ai ka san kuka yake yi ko ba haka ba amma in ka ji mutum yana cewa ku miƙo mini kaza din nan ai ka san magana yake yi to ita tunkiya furucinta ba bambanci ko inda ta buɗe baki kawai kuka ne to kaga wannan yana cikin ni'imar da Allah madaukaki yayi wa mutum wallahi Allah yana son bayin sa yadda ya musu ni'imomi yana son su bauta masa wani bidiyo clip na gani na wani matashi yaro ne ban san musabaka ce ta alqur'ani larabawa ne ban san ta wace kasa bane kawai clip din na gani ga panel suna zaune hadda irin masu hulan Misra nan ana zazzaune amma dai kamannin nasu ba yan Misra bane ka san yan Misra suna da kamannin su daban aka zo musabaka aka ja ma yaron Qur'ani yaron ya ta'awudhi matashi ne da bai wuce shekara 12 zuwa 13 ba da dogon rigarsa yayi nawa ne balarabe yayi ta'awuzi da murya mai dadi ya bude baki zai so makaratun alqur'ani wallahi sai gagara kawai bude baki yake ashe ina yake ka san Allah yana yin wata boya ko mu wani ai muna da mallan Allah diko Allah rahma kaga in zai magana ina yake amma fa idan zai alqur'ani in so mazazzaga maka har sai ya kai inda duk ya kai a alqur'ani bai tsaya ba to shi wannan matashin wallahi ya kai wasu daƙiƙoƙi yana kokarin yayi furucin ya gagara har sai da ya saka su mutanen kuka domin yaron a lokacin kawai sai fashe da kuka a takaddirina ina ga kamar ya kai minti ɗaya ko minti biyu ko sama da haka yana kokarin yin karatun abin ya gagara ɗaya daga ciki sai ya tashi sai ya je sai ya dafa bayan yaron yana ta kuka sai ya dafa bayan sai yana dan rashinsa dudattawan nan har da babban shehin nasu abin nan ƙara'in mai hulan musulawa dattijo ne da farin gemu duk sai suka tashi kowa ya je yana runguman yaron yana runguman sai yana runguman sai hankalin yaron ya kwanta suka ce kulluna ma'ak to kaga ashe ba karaman ni'ima bane ka bude bakinka har ka iya furta maganar da kake son isarwa ni'ima ce ta Allah to shi saka nan Allah ya ambace ta a matsayin ni'ima allama al-baya kuma ya koyar da shi furuci yadda zai iya magana ai an nutuka shi saka Hassan al-Basri allamahu al-bayan sai wato litas'il khuruj al-huruf inda nutuki aka sauƙaƙa wa mutum yadda harufa za su riƙa fita a lokacin da yake furuci Hassan al-Basri sai ya ce musamman lokacin da yake karatun al-Qur'ani sai ka fayyace dukkan harufa wannan harafin daban ka san shi Qur'ani kuma wani irin ko in ce yaren larabci wani yare ne wanda yake kosasshe harafi kawai idan ka canja shi sai ma'ana ta canja harafi kawai in ka canja sai yanzu misali idan ka ce ajin da hamza ana nufin abin da ya jinkiri amma in ka ce ajil da ainu shi kuma ana nufin abin da ya zo da wuri kaga duka tarkibin harfansu iri ɗaya ne kuma yadda ma'auninsu duk ɗaya ne amma wannan hamza ne wannan kuma ainu so a inda ainun take sai ka ambaci alhamza ka canja ma'ana ajilan sai ka ce ajilan misali to kaga idan wannan lafazin ya zo a cikin alqur'ani matsalan to yanzu kaga ma'ana duk ta jirkice inda aka ce da jinkiri nan kuma sai ka ce a gaggauce ma'anarsu ɗaya to kaga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya koyar da ɗan adam cikin ni'imomin da ya masa yadda zai iya fayyacewa harufa shi yasa nan malam shi ma ya ce an-nutqu alladhi yatamayyazu bihi an sa'iril hayawan Allah ta'ala ya koyar da ɗan adam furuci wanda zai fayyace kansa da sauran dabbobi wakilu wasu malamai suka ce arada bihi al-insanu al-kamil nan da aka ce allamahu al-bayan ba ana nufin annabi adam ne kawai ba ana nufin duk kowane mutum wanda yake da kamala ko kuma mutum wanda yafi kowa kamala wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan lamirin hudun zai koma kansa kenan ake nufi allamahu al-bayan Allah ya sanar da shi bayani ai bayanu ma kana Allah madaukaki yana sanarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan fasara kenan bayanin abin da ya riga ya faru a baya labarin adawa samudawa abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da bakinsa mala'iku duk labarin ne na abin da ya faru a baya shi yasa kaga da Allah ya bada labarin abin nan su zakariya da su maryam da sauransu a cikin ali imran sai ya ce ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun ai baka na wato an gaya maka ne ta labarin
gaibi to allamahul bayan wa sai suka fassara Allah ne ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam bayanan irin waɗannan abubuwa na gaibi da suka wakana wa ma yakunu anil awwalin wal akhirin da abinda ma zai kasance tun daga na farko har zuwa na ƙarshe wa an yawmid din ya bashi labari na alamomi na tashin alqiyama kamar yadda muka ji farko suratul qamar iqtarabati sa'atu wa bayan al ahkam min al halal wal haram wal hudud wal adab da kuma bayani na hukunce hukunce da aka fayyace wa mutane a ce wannan halal ne a ce wannan kuma haram ne kar ku je masa wal hudud da kuma iyakoki da Allah ya yanka kaji an ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa nugu fala taqrabuha wal adab al manziliya wal ijtimaiya da kuma ladubba irin na zamantakewa na gida wato a tsakanin usra mu'amala tsakanin miji da mata da ƴaƴa da makamantansu da iyaye da kuma adabul ijtimaiya yanayi na zamantakewa na hadaka na al'umma da za su zauna a matsayin jama'a biyayya ga shugabanni tausayawa ga waɗanda ake jagoranta haƙƙin makwabtaka da makamantan irin waɗannan da yadda za ka mu'amalance yadda za a gudanar da kasuwa da makamantansu to waɗannan bayanan duka da Allah ta'ala ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ta wasiɗan wahayi da ake yi to shine aka ishara allamahul bayan a wata fassara bayan da Allah madaukake ya ambaci wannan a matsayin ni'ima dan kowanne ni'ima ce idan ana nufi allamahul bayan an koya wa mutane furuci ni'ima ce da ake wa ɗaiɗaiku ko allamahul bayan ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam bayanan abinda mutane suke bukata na shari'a shi ma ni'ima ce hasali ma babban ni'ima da tafi kowanne shari'a da Allah ya aiko manzo da ita zuwa ga talikai bayan nan sai Allah ya ce ash-shamsu wal qamaru bi husban kuma sai ya ce rana da kuma wata bi husban ai suna gudana ne a bisa wani tsari basu taba barin tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora su a kai ba ay yajriyani bi hisabin ma'lumin suna gudana ne a bisa tsari wanda yake sananne muqirrin fi burujihima sun tabbata a kayan hanyoyinsu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu ba sa gocewa hanyar da Allah ya sanya wata haka yake tafiya hanyar da Allah ya sanya rana haka suke tafiya to kaga wannan shi ma yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi matalikai domin inda babu rana abu da yawa ba zai faru ba rayuwar ma ba za ta yiwu ba saboda akwai abin da rayuwar mu ta ta'allaka da rana ake samun sa a jikin rana yanzu ko tsirai ba za su fito yadda ya kamata ba idan har babu rana akwai abubuwa dai masu tarin yawa la tu'addu wa la tuhsa wanda rana take aiwatarwa kai ne kake ga ta addabe ka to amma yadda Allah ta'ala ya sanya ta tana gudanar nan ko ba komai inda a ce za a hana ku ranar babu ita ina zaka san dare da rana qul ara'aytum in ja'ala Allahu عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تشكروا افلا تسمعون كنا ganin idan Allah ya sanya muku wato duhu ne kawai duhun dare babu rana duhu ne kawai da'iman wani abin bauta ne wani Allah kuke da shi ko wani abin bauta kuke da shi wanda ya isa ya kawo muku haske babu kaga sai ya ta zama a duhu ko amma sai Allah cikin hikimar sai ya sanya dare ya sanya rana waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha dare sai aka sanya masa tura ne zaka je ka kwanta ka bacci ka huta duk inda kake in dare ya kane mai gida gari na wayewa kuma bayan an yi sallah hantsi yayi shikenan sai ga kuma ana ta fita nema to inda a ce dare kawai aka sa ma ko kuma rana kawai aka saka maka man ilahun ghayrullahi atikum bilailin taskununa fihi kaga da sai da daddare kawai kana zaune ai sai kana zaune kai dama daddare ne gaba daya ka gaji dan dole sai ka gaji ka dawo gida kana so kai to shi wani shi kuma lokacin zai fita sai ka kwanta kake bacci sai ka ji wani ya kunce mofulan mashin din sa yana ta sintiri a bayan gidanka shi kuma lokacin ya tashi zai je a caba a to ba da ne ba rana ai ba za a gane komai ba to kaga wannan ni'ima ce ta ubangiji shi yasa nan yace washamsu wal qamaru bi husban yana cikin ni'ima da Allah ya yi mahalitta da rana da wata suna gudana ne a bisa tsari wayattasiku bidhalika umuru kainati sufaliya kuma a dalilin gudanar da rana da wata suke a bisa tsarin da Allah ya sanya su umuru kainati sufaliya al'amura da yake kasancewa a nan kasa yattasiku bidhalik yake zamanto ya daidaita a dalilin haka ya samu tattaruwa waje guda a dalilin rana da wata ne gudanar da suke ake samu a kirgin kwanaki shi yasa kai a tafi yace wa takhtaliful fusul wal awqat fusul yanayi da ake samu yanayin sanyi yanayin zafi yanayin bazara yanayin damana yanayin kaka kaga waɗannan yanayi fusul din sun ta'allaka ga gudanar wata ne da rana gudanar wata da rana da shi suka ta'allaka to shine ake samu wannan fusul din idan disamba ta yi misali matsalar ko nobemba idan ta yi to sai ka ce yan sanyi yana kokarin gabatowa haka ne ko to ai an tsora su disamba da suwaye na ambata mu disamba da suwaye dan misali ne kawai na bayar amma sunayen kafirai ne sunayen arna ne gumaka da ake abin nan to amma su da yake kalandar su sun tsora ta ne akan rana kalandar musulunci kuma ta tsoro ne akan wata mun gane amma kowanne ko Qur'ani ya yi recognizing ɗansa shi ya saka a cikin kissar ashabul kafi Allah ya ambace duka da Allah ya ce salata mi'atin sinina wa labithu fi kahfihim salata mi'atin sinina wazdadu tis'a to wannan ya recognizing ɗin waɗancan duka wannan kalenda guda biyun wannan ayat recognizing to shi ne nan malai cewa takhtaliful fusul wal awqat wa tu'lamu sunun wal hisab da gudanar rana da wata ne a bisa tsarin da Allah ya sanya su ake iya ganewa yanayi kuma da shi ne ake sanin shekaru ake sanin lissafi kuma Allah ya sanya su wata ba za ta tsallake wani ba الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل الله يجي في فلك يسبق نهاك كون نينا تفيا أكايم لا ينسى دا الله يسن يعتني كي ويا وينا قوبت ننسى نهاك بدان السو تنا تفيا ني أبسا سارا دا الله مدوك كي يسن يسن تو كاقا وان نينا دا كتك نئمة دا الله سبحانه وتعالى ييم دونيا كما الله تعالى يجي والنجم والشجر يسجدان وتفسر akace والنجم على نفن tsirai nan malan shi ma fasara da ya dauka kenan mala sakala huminan nabat abinda ba shi da kara ɗan ƙananan tsirai da suke kasa na tsiran da suke fita wanda ba sa yin kara su tashi sama to sune yake nufi da annajim ibnu jarir at-tabari shi ma da ya kawo fassarori daban wannan fasara ya zaba Imam al-Qurtubi shi ma wannan fasara ya zaba Ibn Jarir yana cewa man basata ala wajhi al-ard min an-nabat wato abin da ya shimfida a ƙasa na tsirai wanda ba shi da karan da yake tashi sama shine wannan najmu ko kuma tsiran da suke fitowa amma kuma su ba kara suke yi ba ko da misali kamar irin su yakuwa da makamantansu kaga ba sa yin kara irin kamar yadda dawa da masara take yi to sun bada wannan inda Allah madaukaki ya ce alam yaro ila ma khalaqa Allah to da aka ce wan najmu wash shajaru yasjuda da waɗannan tsirai da kuma bishiyoyi waɗanda suke tashi ai malahu saqun wanda suke da jiki kara da yake tashi sai Allah ya ce dukkan su yasjudan suna yin sujuda ga Allah subhanahu wata'ala. To wancan da Ibn Jarir ya fassara yace man basada ala wajhil ardi minan nabat hatta ci yayin da suka shimfida a ƙasa. Misali ko da irin harkiya din nan kaga ita ba tashi sama take ba, to ya sujudar ta take? Sai ambace yace sujudar anan da Allah ya ambata wato inuwar su, ai duk kankantan ciyawa tana yin inuwa, to da wannan inuwar ne take yin sujuda kamar yadda Allah madaukake ambata alam yaro ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu anil yamini wa anil shimali sujadan lillahi wa hum dakhilun. To kaga nan Allah ya ambaci cewa duk abin da yake cikin ƙasa, duk abin da Allah ta'ala ya halitta yana yin sujuda. To kuma waɗanda suke nan ƙasa sai Allah ta'ala ya ce ya tafayyu dhilaluhu anil yamini washimali, wato suna juyawa ta gefen hagu suna jewayawa ta gefen dama. In rana ta yi ta nan sai su juya nan, in rana ta koma ta can sai su juya can, inuwa sai ta juya can. To wannan juyawar da inuwa take yi shine Ibn Jarir yace shine abin da ake nufi wan najmu washajar yasjuda, suna yin sujuda. Wato nan Allah madaukake yana nuna cewa babu wani abu daga cikin halittu saface yana yin sujuda, koda ku dan adam da ya kafirce ya ke ma Allah sujuda. To abinda Allah ya halitta su suna yin sujuda, kuma hatta shi dan adam din yana yin sujuda karhan, saboda inuwarsa tana juyawa ta inda Allah ya nukunta juyawa nan din, shi ma madadin sujuda take, amma wadda ba ta da lada. Amma Muhammad ibn Kathir rahimahullahu shi a cikin tafsirinsa wan najmu sai yace abinda ake nufi an najmul haqiqi ne asalin tauraruwa, sai saba ma Ibn Jarir da sauran al mufassirin nan, sai yace abinda ake nufi ana nufin tauraruwa gasken ne Allah yake nufi anan da yace wan najmu washajar yasjuda, da tauraruwa da take sama da bishiyoyi da suke ƙasa duka suna sujuda ga Allah subhanahu wataala. Sai ya kawo dalili a cikin wannan aya da take cikin suratul hajji da Allah madaukaki yace alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi washamsu wal qamaru wan nujumu washajaru wal jibalu washajaru wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqa alayhim adhab wa man yuhinu lahu fama lahu min mukrim. To kaga nan Allah ya jera waɗannan ababe baki da yace shin baka gani bane duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa yana yin sujuda ga Allah subhanahu wataala, sai kuma ya kirga yace da rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi da mutane masu yawa. Kaga nan ba ce da mutane ba, mutum ya shiga hukunsa. Ka duba an ce duk waɗannan ababe sai Allah kai tsaye yace suna sujuda, amma sai aka ce mutane kuma sai aka ce wa kathirun minan nas, su ba a ce wan nasu ba, saboda akwai wanda suke kin yi ma Allah sujuda su kafirce. To kaga wannan aya sai Ibn Kathir ya kafa dalili yace kaga Allah ya nuna cewa tauraruwa tare da bishiya duk suna yin sujuda, to ita ce aka sake nanatawa ana. Wallahu ta'ala a'lam. To Allah subhanahu wataala bayan da ya faɗi wannan cewa kudrarsa ce dukkan halitta suna mai sujuda, yace was-samaa rafa'aha, sama kuma ya agata, inji Allah madaukaki, wa wada'a al-mizan, kuma Allah madaukaki ya sanya adalci, shine al-mizan da ake nufi anan adalci kenan. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul hadid laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil adl ay bil qist. To kaga anan da yace wal mizana ana nufi adalcin kenan, to shi yasa nan aka fassara shi da haka. Malam ma yace athbata al adla, sai Allah madaukaki ya tabbatar da adalci, ay shar'ahu wa amara bihi, wato Allah ya tabbatar da shari'arsa kuma yayi umarni akan a tsaida shari'arsa, domin shari'ar Allah ita ce adalci. Ka bawa ma abucin haƙƙi haƙƙinsa, ka faɗi gaskiya, duk abin da Allah ya umarni da shi sai ka yi shi, ka yi adalci, ka yi sallah a kan lokacinta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, ka yi adalci, kai jinkirin sallah kana da ikon kai har lokacin ta yi fita kai zalunci to haka abin yake to Allah subhanahu wataala yace was-samaa rafa'aha kuma sama shine ya daga ta wa wada'al mizan kuma Allah shine wanda ya asa adalci ma'ana ya sanya adalci me yasa ka Allah madaukaki ya sanya adalci daga cikin abubuwan da ake so a kiyaye yace Allah tatadaw fil mizan domin kada ku yi zalunci at-tadawa anana nifin az-zulmu dan kada ku yi zalunci aile ajali Allah tajuru don Allah ya sanya adalci da ya sanya na shari'a don gudun kada ku yi zalunci fil mizan a cikin ma'auni ku duba yalwatan yaran larabci can al-mizan da yazo ana nufin adalci ne wannan al-mizan da yazo shi kuma ana nufin ma'auni mun gane domin asali shi ma'aunin ma ai adalcin ne ko sai ka zo mutum la darar wa la dirar a hidimar kasuwa sai ka sanya wa mutum ma'auni ka sa tip yadda yake ba a rage ba ai ma'auni kenan ko an sa tip yadda yake kuma aka sake aunawa dadai da dadai aka yanke an cika masa ma'auni yanzu zalunci aka masa ko adalci an masa adalci don haka shi dama shi ma mizanin adalci ne kuma Allah ta'ala ya ce wa aqimul wazna bil qisti kuma ku tsaida ma'auni nan din ma ake nufi ku tsaida ma'auni bil qisti da adalci wala tukhsirul mizan Allah madaukaki ya ce kada ku tauye mizani ma'ana kada ku tauye ma'auni ai bil adli ku tsaida shi da adalci wakil aka ce al iqamatu bil yadi wal qisti bil qalbi tsaida adalci ana yin sa ne da hannu in an ce iqamatul adl da aka ce wa aqimul wazna kuma ku tsaida ma'auni to nan ana nufi da hannu kenan abinda za ku cika da hannunku ku cika nan kuma da aka ce bil qisti shi kuma al qistu a zuciya kenan wato mutum ya zamanto a cikin zuciyarsa babu kwange babu zalunci wa huwa hukmun dakhilun fi jami'i abwabil haya wannan kuma kenan sai ya zamanto hukunci ne da ya shiga dukkan rayuwa dukkan bangare na rayuwa ana so hannayenka su yi abin da ya dace zuciyarka ma ta kudurta abin da ya dace kada ka zo ka cika wa mutum abin da ya dace a bayyane amma a zuciya kuma kana zagin sa kaga ba ai adalci ba ko a bayyane an yi adalci a zuciya an yi zalunci fa iqamatul mizan bil qisti fiha wato tsaida ma'auni da adalci ana yi ne a dukkan rayuwa wanda ake a dukkan rayuwa ilmuha ala muqtada hukmi Allah ta'ala fiha ko amaluha ala muqtada hukmi Allah ta'ala fiha shine aikata ta a bisa yadda hukuncin Allah ta'ala ya wanzar a aikata wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi umarni a aikata wato tsaida adalci shine mutum yayi aiki a bisa abinda shari'ar Allah ta hukunta a bisa abinda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hukunta kuma Allah subhanahu wataala ya ce wal arda bayan da aka ambaci sama sai aka ce wal arda kasa kuma wada'aha lil anam an azatan ji Allah subhanahu wataala ya sanya ta ya tabbatar da ita lil anam ga talikai wato kasa Allah ya sanya ta ga talikai ne ai athbataha lil khalqi al insi wal jinni wa ghayrihim ba wai an yi ƙasa ne don mutane kawai ba ba an yi don aljanu kawai ba a'a an yi ƙasa domin mutane aljanu ma anan aka ajiye su sannan dabbobi ma anan aka ajiye su da sauran halittu kuma kowa da nasa haƙƙi so aljanu aka taskance su a kan tsaunuka da tsibirai da cikin ruwa ko kuma mutane aka sanya ku a kan doron ƙasa da ku da dabbobi dabbobin ma ko wanda aka sanya su ma a cikin ruwa to kaga dai Allah ya halicci ƙasa ne domin halitta da yayi shi yasa yace wal arda wada'aha lil anam shi yasa kullun nakan nana ta nace mallakewa ƙasa da ake yi mahukunta su kau da kai wani lokaci ma da taimakon su a yayyanka manya-manyan jeji manya-manyan wajaje a kashe burtali a kashe makiyaya duk inda dabbobi suke da haƙƙin da za su wuce su je rafi an mallake, inda ya kamata a adana musu su je su kiwo an hana an mallake, wai gonakai ne aka ba mu wasu. Don haka ba yadda za a yi dabbobi su ratsa ta wajen, sai dai su bi ta kan hanya. Gonakan ma za ka ga an tabo da su har bakin hanya, garma ta zo har jikin tsakuwar hanya. Don haka ba ta inda dabba za ta wuce, daga ta ratsa ta nan sai rigima ta tashi. Wannan zalunci ne. Don Allah bai yi ƙasa don kai kaɗai ba. Ya ce wal arda wada'aha lil anam, kuma da ya ambaci tsairan da suke fitowa sai ya ce kulu wal'aw an'amakum, ku ci kuma sannan ku yi kiwon dabbobinku a kan ƙasa. To kaga ashe su ma suna da haƙƙi. Musulunci ya musu preserving haƙƙi. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya sa aka taskance wani waje a bayan Madina, ƙaton fili ne, kuma wanda yake da dausayi in ruwa ya gangaro daga kan dutse yakan jika wajen da damana, ciyayi su fito da kyau, sai Annabi ya ce wannan wajen ai preserving ɗinsa, dabbobi za a dinga sawa a ciki, musamman waɗanda aka adana domin jihadi, ko dabbobin da aka karɓo na zakka ana so su yi kyau kafin a rarraba, anan za a dinga ajewa. Kaga game reserve tun zamanin da aka samu, Annabi ne sunnanta. To yanzu kuma game reserve ɗin duk an ɗebe, ya zamanto reserve ɗin masu mulki da waɗanda suka isa. To wannan ba daidai ba ne, ya kamata a gyara. Kaga dalilin wannan ya saka yanzu duk an kora dabbobi, yanzu akwai dabbobi ne a nan, duk dangin namu duk sun gudu sun koma can, sun tafi wajen tibi, an kai ƙarar su an ce ana genocide, ko sun tafi can wajen Yarbawa, ƙasan Yarbawa can ba a wanye lafiya ba, sun tafi ƙasan Ibo duk ba a wanye lafiya ba, ƙasar tasu kuma an mallake waje. Wannan ya kamata a yi gyara ake. Allah ta'ala ya ce wal arda wada'aha lil anam, ƙasa mun aza ta ne, mun tabbatar da ita, mun sanya ta ne ga talikai gaba ɗaya. Fiha faqihatun wan nakhlu, a cikin ƙasa an ji Allah akwai kayan marmari, ƴaƴan itace da ake ci. Wan nakhlu, akwai kuma itaciyan dabinai, zatul akmam, waɗanda suke ma'abuta kwasfa, u'iyatun kenan, jam'u kimmin bil kasr, alkimama shine wi'a'u tal'i wa gida'u nawr, dan abin da yake fitowa a jikin huda, abin da yake rufewa kan huda shine wi'a'u tal'i wa gida'u nawr, da kuma abin da yake lullubewa jikin dan dibino, to shine kimama, ko kuma abin nan mufradinsa shine kimmu, aka ce akmam. Wanda yana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake fitarwa ga bayi, wal habbu, da kuma tsaba, kwaya kenan, kaman masara, kaman gero, kaman dawa, kaman shinkafa, kaman alkama. Nan ma dai ba da misali na nau'o'in alkama guda biyu, wacce kan hintati wa sha'ir, kaman alkama irin wadda muka sani ita ce hinta, wanda ake ce da ita alqamhu, sannan akwai sha'ir, shi kuma nau'in alkama ne wanda yanzu ba a cika ci ba, yan ƙanana ƙanana ne kuma ba su da gari kaman wancan, amma a zamanin Annabi shine qut, wanda suke amfani da shi sha'ir. To Allah ya ce wal habbu, kuma ana samun kwaya, zul asbi, wadda wata kwayar idan ta fito za ka ganta tana da dusa a jikinta, dusa attibnu, batinu ba, attibnu, wadda take dusa mai sanya ƙaiƙayi a jika. Wal waihan, kuma wani lokaci ana samun ganyayyaki waɗanda suke da ƙamshi, ai alwaraqu kenan, aw huwal mashmum, wacce take mai ƙanshi, ana shanshanawa a jikanshinta. Wasu suka ce raihan, ana nufin duka biyun ne, alwaraqul mashmum shine alraihan. Da Allah subhanahu wataala ya ambaci waɗanda, ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiba, ka duba da ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi wa ɗan adam, yadda duk waɗannan da ake jerantawa ni'imomi ne fa, dukka da muka zo hannun wajen ni'imomi ne masu tarin yawa, wanda baka biya komai ba. Rana dai ga ta nan haske ne, hasken Ubangiji idan ya fito na rana, idan Allah ya sanya rana ta fito, hasken da ya bayar ko ina shiga take yi, ko ka rufe ɗaki akwai hasken ya shiga, za ka ga hasken, kuma abu wartal daga nesa za ka ga, ba ban A, ba ban B, ba wani iya shege a jiki, ko ba haka ba ne, ba wata mita, haka za ka yi ta tsotsan kayanka, ba ka fargaba. to kaga ni'ima ce da Allah subhanahu banda wasu tarin ni'imomi da yake jiki tsairanka suna fita da taimakon da suke samu a jikin abinda Allah ta'ala ya sanya a jikin rana har aka zo kan wannan waje duka ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya tara ma halittunsa to a bisa wannan Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiba shin da wanne ne game da ni'imomin ubangijin nan naku masu tarin yawa ayyuhal insu wal jinni ya ku taran mutane da aljannu tukadhiba ne kuke karyatawa wanne daga cikin waɗannan ni'imomin Allah ɗin kuke karyatawa dhukirat 31 marra wannan tambayar a cikin wannan sura an ambace ta har sau 31 fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban sai an ambaci ni'ima fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban saboda ba a so bawaye wa ubangijin sa butulci so dai wa dan adam zaka ga shi yana ga cewa ba abinda Allah ya masa saboda ya rasa wani abu da shi zuciyarsa wannan an ta ta'allaka akai alhali inda zai makan sa adalci sai ga akwai tarin ni'imomin da Allah ya masa wanda ba sa kibuwa kuma ba komai ba ma Allah din ba wataƙila ma yana cikin laifi ma sai ga Allah ya tara masa wannan ni'imomin ko bai katse masa ba to wanne ne daga cikin ni'imomin ubangiji ake ƙaryatawa Allah ya tambaya wal istifhamu fi halat takrir istifhami ne takriri limara wal hakimu an jabir saboda abinda imamu hakim ya kawo cikin mustadrak daga jabir dan abdullahi kala jabir yake cewa qara'a alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suratul rahman hatta khatamaha jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana wannan sura suratul rahman har sai da tunfaye ta thumma qala sai annabi yace mali arakum sukuta ya ya nagan ku kun yi shiru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta surar gaba ɗayan ta sai ji sahabbai sit sai ce ya ya naga kun yi shiru lal jannu ko lal jinnu kanu ahsana minkum raddan ya ya zai zamanto aljanu sun fi ku iya mayarwa ya ya za a ce aljanu sun fi ku iya mayarwa annabi ya ce ma qara'tu alaihim hadhihi al-ayata min marratin ai wannan aya tun farkon inda na fara karanta ta daga nan aya ta 13 nan har zuwa karshe da aka yi ta nanatawa sau 31 fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban annabi ya ce illa qalu face aljanu duk inda na karanta sai sun ce wala bi shay'in min ni'amika rabbana wala bi shay'in min ni'amika rabbana nakdhibu falakal hamdu babu ɗaya daga cikin ni'imominka ya ubangijinmu da muka ƙaryata kuma yabo da godiya ya tabbata gare ka hadisi ne ingantacce don haka ashe kenan an ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban kai ma ka iya fada tunda annabi har ya ce ya naga kun yi shiru kenan annabi yana musu umarni akan su fada haka ne ko ya Allah ba wani abu daga cikin ni'imominka da muka ƙaryata godiya kuma ta tabbata a gare ka muna neman ƙarin ni'imominka ya rabbul alamin to ba mu tsaya a wannan gaba amma zan yi tambaya kuma zan bada sakamako kun ga wani littafi nan da nazo da shi silsilatu a'malil qulubi na Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid zan yi tambaya idan ne tambaya wanda ya bani ansa zan ba shi littafin nan insha Allah kuma kar mutum ya bada ansa sai ya daga hannu sai na nuna shi darasin da muka yi jiya na yi bayani a kayan kaddara sai na ambaci wasu abubuwa guda hudu da ya zamanto wajibi ne kowane kaga hannu bada ansar ku saboda da baka nai to shi kenan da na so na yi tambayar mai harshe biyu ne in ce guda nawa ne kuma sannan a kirga musu to na faɗi waɗansu abubuwa wanda na ce lallai waɗannan ababe sun ta'allaka da imani da ƙaddara guda nawa ne tunda na faɗe su wanda ya kirga musu zan ba shi wannan littafi insha Allah a yanzu ne a kwashe wani lokaci na faɗa abubuwa guda hudu wannan ce waɗannan abubuwa guda hudu lalle ne duk mai imani da kaddara sai ya yadda da su waɗannan abubuwa ne na'am na? To
sai imani da
to kai fada mun na'am a banda kai yara ba na'am na'am ban daina ganin ka to ko ka tudu zan koma da littafi na kenan to wane ne daga can zo kusa na jika na'am badi
cikin abin da Allah ya yi mu dama akwai halitta sannan akwai ilimi sannan rubutacce ne
wanne ne na ƙarshe to ga shi wani baki to Allah ya albarka ina so in an faɗa ba dinga kiyaye shi dan in an kiyaye to anan ne aka samu fa'ida mafi cika Allah ya samu dace
masha Allah na dauka da zanci sai na ga amma ina wani makwabci na ne masha Allah Allah saka da alkhairi kamar kullum an samu tallafi na tallafa wa marayu wanda aka samu kuɗi naira 6,230 wanda mutum 16 ne suka tallafa a wannan rana da waɗanda suka kawo kayayyakin sawa na maza da na mata da kuma waɗanda suka ba da kuɗi ciki har da wata dattijuwa da ita ma ta aiko kuɗi naira 2,000 ta ce a biya marayu sannan a banki an samu kuɗi kamar haka naira 11,200 wadda daga ciki akwai Abdullahi Abubakar ya sa 2,000 ya Umusa ya sa 1,000 Sa'idu Abubakar ya sa 1,000 Jibrin Garba Kaila ya sa 200 Maryam Ibrahim Magaji naira 500 Aliyu Wai Musa ya sa 3,000 Hajara Aliyu ta sa 3,000 sai kuma wani wadda babu suna ya sa 500 ko ta sa 500 jumla shine 11,200 sannan daga garin Ragon sun aiko da kuɗi naira 10,000 suka ce a biya kwamitin marayu sannan akwai daga wajen mata wanda suke halartar tafsir ɗin nan sun aiko da kuɗi naira 9,750 suka ce a biya to naira 10,000 sun ce a biya kwamitin tafsir sannan a cikin waɗanda aka tallafa a yau akwai chief protocol na gwamna Alhaji Umaru Jahajam wanda yana daga cikin mataimakan mai kaddamarwa a ranar da aka kaddamar da gidauniya na farko ya aiko da kuɗi naira 100,000 ya ce kuma yana buƙatar malam da sauran yan uwa a sanya shi a cikin addu'a bisa wasu buƙatun sana'ar kaidi Allah ya biya masa sai kuma wannan taimako da aka samu a kwando naira 550 to yau kan sai kuma wace wannan yana takaddama to takardun ne sai daga ƙarshe ake kawowa sai malam masu neman addu'a daga ciki akwai marasa lafiya wasu suna kwanciya a asibiti wasu a gida sai kuma shahid dan agaji na ga ya fito amma dai da sauki dai tafiyar tasa sai kuma akwai mai girma galadiman katabu Alhaji Usman Mahmud shi ma a sanya shi a cikin addu'a Allah ya kara masa lafiya wanda a yanzu haka ya dawo Bauchi daga Abuja inda ya jinya to kuma aka ce a sanya shi a cikin addu'a Allah ya kara masa lafiya da kuma wata mata ma makwabciyar masallaci ta ce a sanya ta a cikin addu'a ba ta da lafiya har ta ba da sadakar kuɗi naira 200 da mai neman aihuwan nan ma da yau ga takardar ta sake aihuwa ta sake isowa Allah ba ta wani aihuwa a karamar Allah sai kuma mai martaba sarkin katabu shi ma ta sanya shi a cikin addu'a Dr. Umar Faruk na biyu bisa irin hidimtawa addini da yake da kuma kokalin kula da dukkan al'amuran al'ummarsa ba sanya shi a cikin addu'a Allah ya kara dafa masa jagorancin da yake yi kuma Allah ya kare shi to dai da masu wasu bukatu na alkhairi kowa Allah ya sani da masu damuwa Allah ya sani kowa sai a sanya shi a cikin addu'a
Allah ya samu dace yana da kyau in tuna wa mutane wannan guda huda gurguje na farko kaddara Allah ta'ala yana sane da ita ilimin sa kenan na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya rubuta ta a lauhul mahfuz sannan na uku dole a yadda cewa ita kaddara kowane abu baya wanzuwa sai da mashi'ar Ubangiji ganin damansa ne abin yake faruwa ba abin da ya isa ya faru ba ganin damansa ba sannan na karshe na hudu dama Allah subhanahu wa ta'ala ya riga wato ya rubuta shi Allah ya sa mu dace صلى الله على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب اليك wanda suke neman addu'a ubangiji Allah subhanahu wata'ala ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka jagoranci a shugabannin mu Allah ka kama hannun su ka dafa musu Allah ka kare su daga abin da yake ba daidai ba dukkan abin da zai zamanto maslaha ga al'umma ubangiji Allah ka taimake su wajen aiwatarwa abin da zai zamanto sharri ga al'umma Allah ka hana su wajen aiwatar da shi ka kama hannun su zuwa ga daidai wanda ba su lafiya ubangiji Allah ka ba su lafiya masu tarin bukatu Allah subhanahu wata'ala taskarka tana da yawa ba ta karewa da dukkan mu zamu hallara farkon mu da karshen mu dukkan kowa ya fada bukatar sa iya kurewa sa kai ma kowa bukatar sa ba abin da ya rubu a cikin ikonka da cikin mulkinka da kuma abin da yake wajenka na yalwa muna roƙonka Allah subhanahu wa ta'ala ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya hayyul ladzi la yamutu wal insu wal jinni yamutun ya ahad as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad ya hannanul mannan يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت اللهم المستحق بالعبادة ونحن كلنا عبادك راغبون إلى فضلك الكريم نسألك يا رب العالمين تجمدنا بلطفك ورحمتك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين